أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barka mu da sake saduwa a yau 22 ga watan Rabiul Awwal 2442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma daidai da 8 ga watan November 2020. Za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai suna Tarbiyatul Awlad fi Daw'i Tibaul Kitab wa Sunna na Malam Abdulsalam bin Abdullah As-Sulaiman. Dan ba manta ba, a karatu mu na karshe muna karkashin babu inda malam ya fara magana akan al-khutuwat al-amaliyya fi tarbiyat al-abna, wato matakai a aikace na tarbiyan yara. Sai malam ya fara da cewa abu na farko shine yace nabda'u awwalan bi islahi nafs. Mutum zai fara da farko da gyara kansa. Mun bayani akan wannan. Muka zo mataki na biyu, shine inda yake ikhtiyarul umm, wato az-zawja, wato mutum ya zabi uwa nagari ga yaransa, mana ya zabi mata nagari. To, mala ya yi bayanai da yawa akan muhimmancin mutum ya zabi matan da zai aura. Kada kawai ka zabi mace saboda kyawunta. Ya yi magana akan muhimmancin mutum ya zabi mace wanda take da addini da sauransu. Ina ganin muka tsaya, za mu tashi daga inda yake az-zawjatu tabhathu 'anil rajuli as-salih. Ma'ana yanda shi ma namiji zai zabi mace ta gari, haka ita ma mace, yace az-zawjatu ita ma mata tabhathu 'anil rajuli as-salih, ita ma za ta nemi namiji na kwarai da za ta aura. Yace wa kama anna az-zawj yabhathu 'anil zawja as-salihah, kamar da shi ma namiji zai nemi mace ta kwarai ta kirki. Wa kadhalika almar'atu, haka nan ita ma mace tahtaru zawj as-salih, ita ma za ta zabi miji na kwarai na gari. Menene dalila kan haka? An Abi Hurairata radiyallahu anhu, an karbo daga Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzal sallallahu alaihi wasallam yace, idza ataakum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Manzal sallallahu alaihi wasallam yace, idan wanda kuka yadda da dinahu da addininsa, wa khuluquhu da kuma halayensa, ya zo maku yana da man auren ayyanku, fa zawwiju, da ku aure mashi da ayyanku. Manzo Allah ya ce, illa taf'alu, idan baku yi haka ba, idan baku aikata ba, takun fitnatun fil ard, to za a samu fitina a cikin kasa, wa fasadun arif, da kuma barna mai yawa. Idan iyaye ba su aurar da ƴaƴansu ga mazaje waɗanda suke da addini da kuma halaye na gari ba, to za a samu fitina a bayan kasa da kuma barna mai yawa. Saboda haka wajibi ne akan iyaye su kula da wannan. Dole iyaye da mata gabakida su cire kodai a zukatansu, kar su dubi kudi da duk wani abu na duniya, ko matsayi ko mataki na karatu. Wasu iyaye su ce ba za su aurar da mutum yaransu ba sai idan mutum yana da digiri ko yana da master ko yana da PhD ko da sauransu. Ba irin waɗannan abubuwa ya kamata su kula da su ba. Ba wai waɗannan abubuwa ba su da kyau ba, suna da kyau, amma abin da ya kamata su ba da muhimmanci a kansa shine ne addini da kyakkyawan halaye. Kuma waɗannan abubuwa guda biyu tare suke, addini da kyakkyawan halaye. Idan muka ce addini a nan, ba wai kawai muna nufin mutum ya ajiye gemu ya daga wando ba. Muna nufin mutumin da ya fahimci addini yadda ya kamata, gwargwado yana da basic, mana ya san yadda ake sallah. Idan ya zama masubuci, ya san yadda zai rama sallansa. Misali, na taɓa sallah da wani, mun samu raka da aka tashi, bai san ya zai yi cika sallansa ba. Ka gani, don raka dole ya zama to yana da gwargwadon fahimta na addini, sannan kuma ya zama to yana da kyakkyawan halaye. Za ka iya samu mutum ustazi ne, ga gemu, ga daga gewando, ga komai, amma kuma ba shi da halaye masu kyau. Zai yi mai rowa ne, zai yi yana da girman kai, zai yi yana da zauki yana barna yana kautata magana ko yana kautata mu'amala saboda haka dole wadannan abubuwa su tafi tare yanzu to kana ustazi kana kana kikkiawan halaye ina mata mu gane idan iyaye ba su dubi wannan ba to za a samu fitina babban fitina da za a samu shine mace za ta yi aure mutumin da zai zama to sababi na tarasa addininta akwai mata da dama wadanda kafin su yi aure za a gansu suna da kokari addini suna sa hijabi da sauransu da zara sun yi aure sai mazaje su tilasta su su aje hijabi kun taba ganin wannan ko ba ku taba gani ba yana faruwa ni na san matan da kafin ta yi aure tana sa hijabi dogon hijabi amma yanzu ba ta sa kuma dalili mijinta ya hana ta mijin ya ce hijabi abun kunya ne shi ba zai fita da ita tare da hijabi ba cikin ta kuma a haka na ta hakura ta ci da hijabi gashi nan dai yana da kudi yana da gida da mota amma kuma ta rasa jininta saboda haka ya kamata iyaye su kula ya kamata a dinga bincike kafin a ba mutum mata yanzu kawai da aka ta yi bincike da zara ka zo neman aure sai a tambaye ka a ina kake aiki kana aiki a wuri kaza gashi na kuma ka fito ka zo lafiya da cikin mota da sauran su shike na kawai sai a baka yarinya wannan kuskure ne kamata a yi bincike bincike mai kyau ina mata mun gane ya kamata a duba wannan mutumin da wa yake mu'amala su wane ne abokanansa yana zuwa masallaci sallah ko baya zuwa wani irin mu'amala yake yi ya yake samun kudinsa ina fata mun gane in za a yi tambaya a tambaye wanda ya san mutumin da kyau ba wai kawai wanda bai san shi ba wanda kawai yana ganin shi shi yasa kun san labarin abin da ya faru zamanin Annabi Umar Sayyidina Umar lokacin da wani mutum ya zo yana neman wanda zai ba da shaida a kansa sai ya zo da wani mutum Umar ya tambaye shi ka san wani yake na san shi za ka iya ba da shaida a kansa yake zai iya ba da shaida a kansa Umar ya tambaye shi ka taɓa yin tafiya tare da shi me yasa saboda me idan kai tafiya tare da mutum tafiya yana yaye halin mutum za ka gane mutum ne mai hakuri ko kuma mai saurin fishi ne tunda tafiya ai yanki ne na azaba saboda haka ya tambaye shi ka taɓa kun taɓa hada tafiya tare da shi mutum ne ban taɓa hada tafiya da shi ba ya sake tambaye shi yace kai makwabcinsa ne ka san shigansa da fitansa yace ni ba makwabcinsa bane yace to ka taɓa mu'amalan kudi da shi tunda ta haka za mu gane yana da amana ko ba shi da amana mutunci ne ko ba mutunci ba yace ban taɓa yi ba yace to baka san shi ba yace ma mutum ka je ka kawo wanda ya san ka ma'ana wanda ya zama to makwabcinka ko kuma ya taɓa mu'amalan kudi da kai ko kuma ya kun taɓa hada tafiya da shi ko kuma wannan ba ya taɓa hada ku wanda zai iya fahimci halayenka saboda haka ya kamata irin waɗannan ne ya kamata a neme su a tambaye su akan wanda yake neman aure kuma idan mutum an zo neman aure an zo neman shawaransa to ya kamata ya faɗi gaskiya abin da ya sani akan wannan mutum ne ina mata mun gane ba tare da kai ƙarya akan sa ba tare da kuma ka ɓoye wani abu na shi ba ya kamata duk wani abu da ka sani akan sa ka faɗa a shari'ance wannan ba ya daukan shi gulma ba gulma bane wannan an yafe ma mutum an zo neman aure a wurinka ka san wannan mutum mashayi ne kuma ko kuma yana neman mata ko kuma yana wani halin mara kyau ya kamata ka faɗa ina mata mun gane kai kuma idan an faɗa maka ba wai ka koma wurin wannan mutumin ka ce to wani ya ce kai kaza ne wannan zaka hada fata a cikin al'umma bai kamata ba ya kamata ya zama to sirri ka boye ka san ya zaka yi da lamari to almuhim da yana da kyau mutane iyaye su kula da irin waɗannan abubuwa sai malam yace walizalika nara annal asas almatin idan shi yasa zamu gan cewa foundation mai karfi alladhi yubna alai al-ikhtiyar bayna zawjain wanda ya kamata a gina zabin ma'aurata akan su shine ne ad-din wal khuluq wato ad-dini da kikkiawan halaye fa huwa yuhaqqiqu tarbiya as-sahiha lil aulad wannan shine abin da zai tabbatar da tarbiya ingantacce ga yara to daga nan kuma sai malai ce wa yustahabbu idha dakhala alaiha mana bayan aure kenan yace mustahabi ne ana so idan mutum ya shiga zuwa ga matansa lailatul zawaj a daren da aka dara musu aure an ya kula ya kamata yace allahumma inni as'aluka min khairiha kace allahumma inni ya kai allah ina roƙonka min khairiha daga alherinta wa khairi ma jubilat alayhi da kuma alkhairi abunda akai halitanta akai wa yad'u yadahu ala rafiya sai ya sanya hannunsa akan goshinta akan kanta wa yusalli ma'aha rak'atayn kuma yayi sallah tare da ita rak'a biyu cikakke addu'a malam da ya kawo cikakke addu'a ba allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alayhi wa'a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jubilat alayhi. Wannan shine cikakken addu'a. Ina fata mun gane. Ana yana roƙon Allah alkhairin ta da alkhairin abinda aka yi halittanta akai, aka kuma yana neman tsari daga sharrin ta da kuma sharrin da aka yi halittanta akai. In zai wannan addu'a zai daura hannunsa akan kanta sai wannan addu'a. In sun gama kuma sai su yi alwala su yi sallah tare. Ba wai za su jera sahu suna hada kafara da kafara ba. Za su dan tsaya a bayan shi kadan ne. Ina fata mun gane. In suka jira suka hada kafara kuma ba lalle ba da yayi mai da hankali kan sallar sa. Saboda haka dole su dan ja baya kadan. Ina fata mun gane. Su tsaya a daman sa sai su yi sallah raka'a biyu. To daga nan kuma sai mallam yace zikru bismillah inda aljima. Ya kamata ya ambaci sunan Allah a lokacin saduwa da ita. Yace wa min al-asbab allati tu'inu 'ala al-wusul ila al-walad as-salih. Yana daga cikin sabuba wadanda suke taimakawa wajen isar da samun da nagari addu'a inda aljima. Shine mutum yayin addu'a a lokacin saduwa. An ibn Abbas dalil akan wannan shine hadisi Abdullah ibn Abbas qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzar sallam yace law anna ahadakum idha ata ahlahu da ce da daga cikin ku a lokacin da ya je ma iyalinsa qala da zai ce bismillah da suna Allah allahumma jannibna shaytan ya Allah ka nisanta da shaytan daga gare mu wa jannib shaytan ma razaqtana kuma ka nisanta da shaytan daga abinda ka azurta mu manzala ce faqudiya bainahuma waladun sai zama to Allah ya kaddara da tsakanin su daga wannan saduwan lam yadurruhu wato shaytan ba zai cutar da shi ba. Ina fata mun gane. Saboda haka ya kamata ma'aurata su koyi irin wannan addu'a. Irin wannan addu'a ya kamata su san su. Wannan addu'a wannan hadisi yake muttafaqun alayhi yana cikin sahih Bukhari wa Muslim. Irin wannan abubuwa ya kamata ma'aurata su mai da hankali akan su. A maimakon a dauki kwana uku hudu ana bikin aure, ayi football match, ayi picnic, ayi luncheon, ayi wanene reception, ayi wanene da za su ajiye irin wannan littafi misali ko su ajiye Adabu Zafaf na Albani a karantar da su kwana uku kwana hudu a musu daura akai za su amfana a maimakon su kashe kudin su akan irin wannan abubuwa da ake yi wanda ba abin da ake samu a ciki banda khasara da zunubi. Allah ya shira da mutane mu. Yace wa fi riwayat al-Bukhari a cikin riwaya na Imam Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yace lam yadurruhu shaytanun abadan. Wato idan suka yi wannan addu'an kafin su sadu da juna shaytan ba zai cutar da wannan dan ba. Sai mallam yace ikhtalafa al-ulama fi ta'yin ad-darar lam yadurruhu shaytanun abadan. Malum sai sabani akan me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan cutar wani cutar ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da a lokacin da yake lam yadurruhu shaytanun abadan shaytan ba zai cutar da shi ba wani irin cuta ne yake nufi. Magana na farko malam Usman suka ce abin da yake nufi haka shine annahu la yusallitu alaihi shaytan shine cewa Allah ba zai rinjaye da shaytan akan sa ba min ajli barakati tasmiya ko da albarkatin suna Allah da ya kira kafin saduwa da ita. Saboda haka Allah ba zai rinjaye da shaytan akan sa ba. Magana ta biyu Usman suka ce annahu la yasra'uhu ash-shaytan wato shaytan ba zai sa mashi ciwo wato ciwon aljanni kawai shine kawai abin da wannan magana yake nufi. Ma'ana yaro ba zai ciku da ciwon aljanni ba. Magana na uku shine anna shaytan la yadurruhu fi badanihi shine cewa shaytan ba zai cutar da shi ba a jikinsa. Magana na hudu shine yace amma ibn daqiq al-ayy shi wannan malami fa yaqulu shi yace yahtamilu an la yadurruhu fi dinihi aidan zai yi wannan magana na manzala yana nufin wato shaytan ba zai cutar da shi ba a cikin addini sawa ma'ana ba zai ya fadar da shi daga shari'ar Allah subhanahu wataala ba. Yace fa yaqulu daudi imam daudi kuma shi kuma yana cewa ma'ana lam yadurru ma'ana wannan magana shine ai lam yuftinahu an dinihi shine cewa shaytan ba zai fitine shi ba a cikin addini sa ila al-kufr ya fadar da shi zuwa ga kafirci. Yace walaysa al-murad ismatuhu an al-masi'a ba wai ana nufin yaron ba zai zamanto ma'sumi wato wanda baya zunubi ba. Wannan ba shine ma'anan maganar manzo Allah ba. Ma'ana zai tashi shaytan ba zai fadar da shi ba ya zamanto kafiri amma zai zamanto da adam kamar sauran mutane zai yi zunubi in ya zo kuma Allah zai shirye shi zuwa ga tuba daga wannan zunubi sauraka irin wannan abubuwa zai yi wannan magana manzo Allah ta kunshi wannan abubuwa gabaki da tunda manzo Allah bai ayyana ba bai ce ga irin cutar da yake nufi ba sauraka duk wani irin cuta zai shiga cikin wannan addu'a ina fata mun gane wannan na'am sai ce wal maqsud abun nufi anan shine anna Allah yahfazu hadha al maulud shine Allah subhanahu wataala zai kiyaye wannan abun hari wanda aka yi lin masu shaytan daga dabuwar shaytan wa azau da kuma tutansa bi barakati hadha dhikr saboda albarkati wannan dhikrin da suka yi alladhi arsala ilayhi nabi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirar zuwa gare shi saboda kai yana da kyau ma aurata su koyi wannan addu'an su dinga yi kafin saduwa sai malam yace wa min al umuri allati laha silatun bi sihhati al auladi wa tarbiyatihim yace na daga cikin al'amura wadanda suke da alaka da lafiyan yaro lafiyan yara da tarbiyan su shine me shine magana na hudu kenan yace mulahazatu al um fi asna' al haml shine wato ita uwa ta kula a lokacin da take da ciki ya kamata ta kula da wadansu abubuwa yace wa zalika bi adami tanawul ma yadur al haml wato ya zama to ba za ta ci ko ta sha wani abu da zai cutar da cikin ta ba aw yusabbibu tashawwuh aljanin ko kuma wani abu da zai jawo wato ya bata suran jaririn da ke cikin ta shine ma'ana tashawwuh ma'ana ya bata suran jaririn ya fito ba shi da kai ko kuma ba shi da hannu ba shi da kafa irin wannan abubuwa misali ina abubuwa da ya kamata ta kula da su ta kiyaye su shine ne number 1 yace al'akakir shine magungunan family planning ina fata mun gane irin magungunan da mata suke sha saboda hana haihuwa zuwa wani lokaci ko kuma ta samu taza tsakanin haihuwa shirwa da nawa su ne a kafir yace wal adwiya da kuma sauran magunguna gaba daya wal ashiatu wato skani wannan skani da mata suke yi idan suna da ciki yawaita shi wadannan abubuwa yana da side effect a jikin mace ina fata mun gane zai iya cutar da cikin ta saboda haka ba wai kada a yi ba amma kada ta yawaita shi ina fata mun gane wannan abubuwa suna iya cutar da jaririn ta abu na biyu yace al amalu ashaqa wato ayyuka masu wahala ina fata mun gane mace a ce tana da ciki za ta yi shara za ta dibi ruwa za ta yi wanene za ta yi wanene irin wadannan ayyuka masu nauyi masu wahala suna iya cutar da jaririn ta saboda ya kamata mijinta shi ma ya danto ta ya mata ya rage mata aiki in kuma zai yana da hali da zai dauke ya dauko mata mai aiki to yana da kyau bai dai kamata a ce mace da take da ciki a kyale ta dinga ayyuka masu nauyi masu wahala ba wannan yana cutar da jaririn ta abu na uku yace at-tadkhin min al-um aw az-zawj shine shan sigari bawan ita uwan ko kuma mijinta a ce tana da ciki amma kuma tana shan sigari ko kuma tana da ciki tana zama tare da mijinta yana shan sigari kusancewa idan ka zauna tare da mai shan sigari shakan hayakin shi ma yana jawo maka kansa ina ba ta gane saboda haka irin wannan abuwa ya kamata mace da take da ciki ta nisanci irin wannan abuwa Allah ya yi da miji tana yana shan sigari ta kamata ta nisance shi a lokacin da yake shan sigari ita kuma ita ma kar ta sha abu na hudu yace al mukhaddarat sune wato kwayoyi da ake sha irin wannan kwayoyi da mata suke sha wal muskirat daga abubuwa da suke sa maye wadannan abubuwa yace yuladu sifil mudminan zai sa a haifi yaro shi ma ya taso ya zama to mashayi shine mudminan ya taso ya zama to mashayin giya ko kuma mashayin wani abu لأن الجنين يتغذى بغذاء الأم فهذا جاريري أتيكي ينا تامو أبنتين دقا أبنتين أوانسا أنا وضع مغاني فهذا دك أبندا ما يجيان تكي ساوا أتيكين سا فدقا وانا أبني شيما جاريري يجي سي فهذا تندا أتيكين سا يا فارا شان جيا يا فارا شان سيجار هذا أكا يفيشي يتاسو دا وانا أبوا زي تاش اللي جايمو تو abu na gaba ma da yace albisharatu inda alwilada shine yin bushara a lokacin da aka samu haihuwa yana da kyau a yi bushara a tare da mutane a ce sai ce na samu karuwa ko kuma wanda matan sa haihuwa a kai masa bushara da gaggawa ya yi farin ciki yace idza ruzikal muslim bi mauludi idan Allah ya azurta musulmi da haihuwa fa innahu yusannu lahu albishara inda alwilada sunna ne gare shi yayi bushara ga mutane ya sanar da mutane a lokacin da aka haihu wa takunu bushara bi kudumi al-maulud inda al-wiladatihi wannan bisharan zai yi shi ne a lokacin zuwan abun haihuwan lokacin da aka haife shi kama kala ta'ala kamar da Allah ta'ala yake ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya alaje ya zakariya ya ga annabi zakariya muna maka bishara da samun ta wanda sunan sa zai zama to me annabi yahya to kaga Allah ya masa bishara wa kala jalla shanu aka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fabasharnahu bi gulamin halim wannan magana ga wa aka yi ga annabi ibrahim alaje sai muka bashi bishara da da me yawan hakuri wannan dan shine wa shine annabi isma'il وقال تعالى كما الله سبحانه وتعالى ساكي تي قال نبي إبراهيم كما وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين التي مومسا بشارا سامو النبي إسحاق ونشيزة زمتو النبي دقاتكين صالحين وقال جل شانه أكما الله سبحانه وتعالى ناشيوا إذ قالت الملائكة اللوكة تينا ملائكة يتي يا مريم يا كي مريم إن الله يبشرك بكلمة الله نامك بشارا نا وتكلمة منه daga gare shi ismuhu sunan wannan ai wanda zaki almasih isa ibn maryam shine masihu isa dan maryam wajihan fi dunya wal akhirah zai zama to yaro mai daraja a cikin duniya da lakhira saboda ka wannan ayoyin duka sunan mana cewa me ana yana da kyau ayi bishara a lokacin da aka samu haihuwa abu na gaba ma da yake sujudu shukr yana da kyau idan mutum aka masa haihuwa yayi godiya ga Allah yayi sujudan godiya shine sujudu shukr yace wa inda husulun ni'ma yusannu lil muslim an yasjuda lillahi shukran a lokacin da aka samu ni'ma aka samu falala daga Allah subhanahu wataala to sunna ne ga muslimi yayi sujada ga Allah subhanahu wataala sujudan godiya wa sajdatu shukr mashru'a malaje sujudan godiya an shar'anta ta a cikin musulunci bal yata'akkadu istihbabuha inda husulun ni'ma malaje wato mustahabancin ta yana karfafa a lokacin da aka samu ni'ima daga Allah subhanahu wataala aw indifa'in nikma ko kuma a lokacin da Allah ya tunkude wa mutum wani azaba ko wani abu na masiba wa hiya sajdatun wahidatun sujadan godiya kuma sujada ce guda daya kawai misil sajdatun tilawa kamar sujadan tilawa idan mutum yana karanta alkur'ani yazo kan ayan tilawa sujada sai sujada guda daya kawai yace wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu ma yasuruhu manzo sallam ya kasance idan wani abu wani labari yazo masa wanda ya faranta masa rai harra sajidan sai ya fada a kasa yayi sujjada shakina lillahi yana mai godiya ga Allah subhanahu wataala abu daud ya rawaito wannan hadisi wa yaqulu alaihi salatu wassalam haka na kuma manzo sallam yana cewa inni sa'altu rabbi wa shafa'tu li ummati atiko na hadisi manzo alaihi na roki ubangiji na kuma na nemi ceto ga al'ummata fa afani sulusa ummati sai Allah subhanahu wataala ya bani dama yin ceto ga daya bisa uku na al'ummata wannan batiri shine sulu yace fa kharartu sajidan li rabbi sai na fada a kasa ne sujada ga ubangiji na godiya yace kuma rafatu ra'si sa'annan kuma na daga kaina fa sa'altu rabbi sai na saki roki ubangiji na li ummati wato na roki ubangi na ceto ga al'ummata fa afani sulbu ummati sai Allah subhanahu wataala ya sake bani daya bisa ga uku na al'ummata ya zama to kulufin kenan na'am yace fa kharartu sajidan sai na saka fada a kasa sajidan li rabbi nayi sujada ga ubangiji na shukran ina godiya gare shi kuma rafatu rasi sai kuma na daga kaina fa sa'altu rabbi na saki roki ubangiji na li ummati ceto ga al'ummata fa atani as-sulus al-akhir sai bani daya bisa ga uku na karshe fa kharartu sajidan li rabbi na sake sujada ga ubangiji na rawu abu daud din hadith sa'd bin abi waqas saboda ka ga nan yana nuna mana cewa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk Allah subhanahu wataala yayi masa wani ni'ima yana sujada ga Allah yayi godiya ga Allah subhanahu wataala wannan hadith kuma yana kawo nuna mana yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake son al'ummati yana son su da alkhairi baya son duk wani abu da zai cutar da su ina fata mun gane saboda kai ya kamata mu koyi wannan sunna daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda muka samu labari na farin ciki wani abu ya samu to yana da kyau mu fuskanci alqibla mu yi sujjada ina fata mun gane yace wa sajada Abu Bakar Siddiq hina balagahu fatmul yamama shukran haka kuma Abu Bakar Siddiq a lokacin da ya samu labari an samu rinjaye akan yamama aka an ci galaba akan yamama shi ma yayi sujjada shukran godiya ga Allah subhanahu wataala wa sajada Ka'b ibn Malik haka na kuma wannan sahabin Ka'b ibn Malik lamma bushira bi tawbati Allah alayhi a lokacin da manzo rasulullah aka sauka masa da ayoyi a cikin surat tauba Allah subhanahu wataala ya yafe ma Ka'b ibn Malik da shi da abokansa guda biyu su uku gabaki da lokacin da basu fita zuwa yakin Tabuk ba manzo ya dawo yayi fishi da shi saboda rashin fitan shi zuwa ga yakin Tabuk alhali ba shi da wani uzuri sai aka kaurace masa su uku gabaki da har sama da kwana 50 ba wanda yake musu magana ba wanda yake mu'amala da su gabaki da suka samu kansu a cikin bakin ciki da kunci daga baya Allah subhanahu wataala ya sauka da ayoyi a cikin surat tauba Allah ya yafe masa da aka kai masa labari sahabbai da suka da aka saukar da wannan ayan Ka'b ibn Malik ba wani a lokacin wani sahabi ya tashi ya je masa bushara cewa Allah ya saukar da ayoyi a cikin alqur'ani an yafe maka nan take ya fada ya yi sujjada ga Allah subhanahu wataala yana godiya saboda duk wannan suna nuna cewa yana da kyau mutum ya yi sujjada ga Allah duk lokacin da ya samu abun farin ciki wannan sujjada shin dole ta da alwala ko ba dole ta da alwala ba na'am makuka ce ba ce ba dole ta da alwala ba ina fara mana ko da ba sallah bane ta kake saboda haka a duk wani yanayi da kake ciki kai sai zaka fuskanci alkibla kai sujjada in kai sujjada me zaka ce zaka ce subhana rabbil ala kawai di dan zikiri kawai da ake yi a cikin sallah zaka ce subhana rabbil ala subhana rabbil ala sahu misali zaka kuma akwai addu'o'i da yawa da ake yi a cikin sujjada zaka ce sajjatu wajhiya lil ladhi khalaqahu wa shakka sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanu khaliqi zaka ya karanta wannan in baka yi ba kawai ka ce subhana rabbil ala kawai cikin yayi طيب ابو نغبا شيني فضل تربيه البنات في الاسلام ولا لن تربيان يارا ماتا اتي مسلم مالتي ويا للاسف الشديد ابون تكاي شيني مي سنني مي يوا ان ما يفعله بعض الناس اذا بشر بالانثى شيني تيوا ابوندا واسو متن سيكي ايكتاوا ا لوكاتين دا اكا باسو بشاره نا سامو هايوا ماتي مي سيكي تسخط من ذلك sai su yi fushi saboda wannan abu sai su yi fushi saboda matansu ta haifi mace ya ce wa hadha al-fil min akhlaqil jahiliya wannan abun wannan aikin yana daga cikin wato halayen mutanen jahiliya alladina zammahumullah wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zarge su fi kauli a cikin fadinsa wa idha bushira ahaduhum bil unsa allati idan aka ba da daga cikin su bushara na samu aiwa mace dalla wajhuhu muswaddan sai ya wuni fuskarsa baki wa huwa kazin yana cikin damuwa da bakin ciki sosai saboda kawai an ce masa matan ta haji mace ya tawara min alqaum abu mai tsaya wurin baba Allah ya ce ya tawara min alqaum sai ya fara boyewa daga mutane wa yana jin kunya mutane su ganshi su ce wani an haifa sa an haifa masa mace sai ya fara boyewa daga mutane min su ima bushra bi saboda mumuna abin da aka masa bushara da shi a wannan lokacin ma sai ya fara tunani ayyumtikuhu alahuni shi ya rike wannan haihuwan da aka masa alahuni a bisa ga wulakanci yana wulakanta ta cikin jama'a am yadussuhu fi turab ko kuma ya turbude shi a cikin kasa Allah ya ala sa'a ma yahkumun Allah ya ce wato abinda suke hukuntawa ya munana wannan abinda suke yi ya munana saboda haka idan mutum ya zo a wannan zamanin namu yana fishi da matan shi saboda ta haifi mace to ya koma yana da wato sifa daga cikin sifofin mutanen jahiliya malaje wala ya'lamu al-insan aina takunu al-khairiyya mutum bai sani ba aina ne zai samu al-khairi adanan miji ne ko kuma ayana mace nawa ne mutane suka haifi maza daga baya kuma abu ya zama musu man nadama mutum ya fara da jin gaji a ransa ba ina ma ce ba haifi wannan yaron ba tunda ta zama masa bala ya zama masa bala a rayuwarsa yau an kama shi yana shashe gobe an kama shi yayi fiyade jibi an kama shi yayi sata wane ne gaba da kullun in ya ga yaron shi ma sai an gali shi ya tashi yana faruwa haka malaka qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa in karishtumu hunna allati idan kuka kisu fa asa an takrahu shay'an to zame yiwa ku ki wani abu wa yaj'alu Allahu bi khairin kathira Allah kuma ya sanya a cikin wannan abu alkhairi mai yawa wannan aya ta sauka ne game da mata kada mutum ya ki matansa ko da ka ki ta saboda wani hali zai yi kaso ta saboda wani hali amma ne ce wa haka za albanat haka na su ma ƴaƴa mata kad yakuna lil abdi fihinna khair kabeer zai yi bawa yana da alkhairi a cikin su mai yawa a duniya wal akhirah a duniyar sa da lahiran sa yace wa yakfi fi karahatihinna an yakraha ma radiyahu Allah lahu ya isa abun zargi gare shi a wannan kiyayya da yake masu ya zama to cewa yana kin abinda Allah subhanahu wataala ya yarda masa ai Allah subhanahu wataala shi ya zaba masa ai mace kowa ga bane saboda haka idan ya zo yana kin abinda Allah ya zaba masa to wannan ma ya isa abun zargi gare shi yace wa ba'dun nas wasu mutane yu'amilu zawjatahu yana mu'amala da matansa almiskina wanda miskini yace mu'amalatan sayya mu'amala mara kyau li'annaha waladat lahu bintan saboda kawai ta aifa masa mace wa rubbama hajaraha mai yiwa ma ya kaurace mata gaba kiriya aw tallakaha ko kuma ya matsake ta aw akhadha yasi'u ilaiha ko kuma ya fara mata mu'amala mumuna wa yu'ayyiruha kuma yazo yana aibanta ta saboda kawai ta aibi mata malati ala yakhsha uqubata min Allah mai irin wannan abu baya tsoron hukuma daga Allah subhanahu wataala ala zulmihi la hadisa ga zalunci zalunci sa gare ta malati qit kasaya wa hakim aklat kai tunani da hankalinka halil injab biyadiha am biyadi khaliqiha shin haihuwa yana hannunta ne ko kuma hannun mahalicinta ka tambayi kanka alaysa tasakhkhud malaje shin wannan fishin da kake yi wata shakki da wannan complaint da kake yi wa adam qurabiya wa kai ko kuma bayan ba hausa zai ce zan yi amma da wannan lokaci wa adam rida da kuma rashin yarda wannan abubuwa baya baka gane cewa yana daga cikin minal aitida ala zat al ilahiyya yana daga cikin ketaran haddi na zatin Allah subhanahu wataala ba malaje kuma la yu'lam sa'annan kuma yana da kyau a sani anna Allah razaqa al-banat liman huwa akram minka inda Allah ya kuma ta san cewa Allah subhanahu wataala ya azurta aya mata ga wadanda suka fi ka daraja a wurin Allah subhanahu wataala irin suwa yace mislin lut irin annabi lut baga yaran sa mata ne ko baka bane mun wannan bayani a baya yace wa shu'ai alaihi wassalam da kuma annabi shu'ai alaihi salam wannan magana annabi shu'ai wannan akwai magana nan shi annabi shu'ai ayan sa mata ne ko ko ba haka bane Allahu a'lam shi malai yayi wannan magana ne saboda me ya dauki ra'ayi malaman da suke gani cewa wannan mutumin da ya aura ma annabi Musa Isa wannan mutumin annabi shu'ai ne kun san malaman da suna faɗin haka lokacin annabi Musa ya gudu daga Misra ya koma Madian yazo ya haru da wayannan mata guda biyu suna son su dibiro a rijiya ba suka kasa yazo ya taimake su daga ba suka je gida daya daga cikin su ya dawo ta dawo tace babana inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqaita lana ko ma ka bane sai ya bi ta har zuwa gida ha falamma qasa alaihi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi zalimin suka ce wannan mutumin baba wadannan yara mata guda biyu annabi sahibi ne akan wannan shine malai ya gina wannan magana ina ba da magana sai yace annabi shafi shi ma a yaran sa mata ne to amma kuma malamin su yi sabana akan wannan mutumin shi annabi shafi ne ko ba annabi shafi bane wasu malamin suka ce annabi shafi ne wasu malamin tafsir kuma suka ce gaskiya ba annabi shafi bane tunda Allah subhanahu wataala bai fara mana sunan shi ba sannan kuma ba wani hadisi ingantacce da manzala sallam ya ambaci sunan wannan mutum duk hadisan da suka zo akan haka duk ba su inganta ba ina ba ta magana ibnu kabir a cikin tafsirin sa ya rinja da cewa wannan mutumin ba annabi shafi bane daga cikin dalilin sa shine aya cikin suratul hud inda annabi shu'aib yake ce da mutanen sa yace wa ma qaumul lutin minkum dibai yace kuna da labarin mutane annabi lut kuma ba su da nisa daga gare ku a shekena annabi shu'aib yayi zamani ba zamanin sa bai nisa daga zamanin annabi shu'aib annabi lut ba shi kuma annabi lut kaga a zamanin waye rayu a zamanin annabi ibrahim kaga kuma tsakanin annabi ibrahim da annabi musa akwai tazara sosai ina ba dan gane yawa to kaga da wannan malam ibn kadir ka hujja kan cewa wannan mutumin ba annabi shu'aib ba to amma dai akwai malaman tafsir da suka kan cewa annabi shu'aib ne almuhim mala ya gina wannan magana ne akan da ra'ayin da suka ta kan cewa wannan mutumin annabi shu'aib ne wallahu a'lam sai nake yawa yace walam ya'ish lin nabi sallallahu alaihi wasallam waladun haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani da namiji daga cikin yaransa wanda ya rayu duk yaransa maza mutuwa suka yi a rayuwarsa ina fata mun gane yace wa barakallahu lahu fi ibnatihi fatima amma kuma sai Allah ya mata albarka a cikin essa fatima wa zuriyatiha cikin da kuma zuriyarsa ko bi da haka zai yi mutum bai san inda alkhairi yake ba kuma yace min tarif ma yurwa yana da cikin labarai na ban dariya da aka taba rawaito akan mutanen da shine cewa mai wannan labarin na baku wannan labarin a karatu na farko shine yace anna rajulan shine cewa wannan wani mutum min al-arab cikin larubawa yukanna bi abi hamza az-zibdi ana maka kunya da abu hamza az-zibdi tazawwaja imrata wannan mutum sarki ne ya auri wata mata wa sama'a an talida lahu gulaman sai yayi kodai cewa sa aizai masa namiji wanda zai gaje shi bayan mutuwansa ko da shi sarki ne fa waladat lahu bintan sai ta aizai mace fa hajara khaymata zawjatihi sai ya kaurace ma khayma shayma na matansa mana gidan da matan shi take zama li shiddati ghaizatin min wiladatiha al-unsa saboda tsananin bakin ciki da haushi cewa ta aizai mace wa akhadha yabitu fi mawdi'in akhar sai ya koma yana kwana a wani wuri daban baya kwana a daki matansa fa marra bi khaba'iha yawman sai wata rana yazo wucewa gaban khaimanta gaban gidanta fa idha hiya tudaibu ibnataha wata sai ga tana tana wasa da Esther wata kulu tana cewa mali abi hamzata la yatina da ya samu abu hamza da baya zuwa wurinmu yazallu fil bait alladhi yalina sai ya wuni a gidan da yake kusa da mu ba zai zo wurin mu ba gadbanun alla nalida albanina yana fishi saboda bamu aifi maza ba tallahi ma zaka fi aidina sai na rantsu da Allah wannan abu ba hannun mu yake ba wa inna ma naqulu ma utina muna karban abin da aka bamu ne manin da ka sa mata shine ta karba wa nahnu kal ard li zira'ina mu kuma mata kina kamar ka sa muke nan shuka nun bitu ma qad zara'uhu fina muna tirar da abin da aka shuka ne a cikin mu ina fata mun gane saboda ka ba laifin ta bane in ma za a dan laifin wani kai ne zaka mata ga laifin ka tunda abin da ka sa mata ne ta baka saboda haka bai kamata mutum a ce yana fishi kar ma san shi ta aifi a mace ba wanda ce wama an sami abu hamzata al-abiyat nan da nan da abu hamza ya ji wannan wadannan baitocin da matan take rairawa hatta galabahu al-hanan al-abawi nan take sai wato tausayi na uba ya rinjaye shi fa dakhala al-bayt sai ya shiga cikin dakin gidan wa qabbala rasa imrati sai ya sumbaci kan matansa wa ibnati da kuma kan Esther ina fata mun gane yayin da makamu da yayi ya koma wurin su sai kuma laje al-islamu yaj'alu min tarbiyati al-banat at-tariq ila dukhul al-janna yace musulunci ma ya sanya cewa wato tarbiyan yara mata hanya ce zuwa ga shiga aljanna menene dalili akan haka yace rawa Jabir ibn Abdullah ya rawaito cewa faqala yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana lahu salatu banatin duk wanda yake da ƴaƴa mata guda uku yuwihinna ya ba su masauki gidan wurin zaman su wa yarhamuhunna kuma yana musu rahma wa yakfuluhunna kuma yana daukan da wayan su wa yuzawwijuhunna har ya aurar da su wajabat lahu aljanna alfatta male ce tabbas annabi ce tabbas aljanna ya wajaba gare shi kila ya rasulullah sai aka ce ya kai manzo Allah fa in kanat ithnatain sunan manzo Allah ce guda uku suka tambaye shi to idan mata guda biyu ne fa qala wa in kanat ithnatain manzo ce ko da aya mata guda biyu ne inda kai musu wannan to aljanna ya wajaba gare ka wa an anasin radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala haka kuma an rajo daga Anas cewa manzo Allah ya ce man ala jariyatain wanda ya dauki dawainiyan wato aya mata guda biyu hatta tabluga har suka ballaga jaa yawmal qiyama zai zo a ranar tashin kiyama ana wa huwa manzo Allah ce ni tare da shi wa damma asabi'ahu sai kuma ya hada ya suka guda biyu haka mana zamu zo haka muna tare da shi a ranar tashin kiyama waye baya so ya zama to yana tare da manzo Allah yace wa fi lafzin a wata riwaya manzo da ce dakhaltu ana wa huwa aljannata kahatain dani da shi zamu shiga aljanna kamar haka wa ashara bi usbu'ihi alwusta wallati yaliha kuma yayi ishara yayi nuni da ya tunza ya kuma alwusta shine wannan wallati yaliha da kuma wanda yake binsa mana wadannan guda biyu sai kuma lete fadlu tarbiyati ibnati wahidatin ko da baka da yara mata guda biyu ko uku in ma guda daya ne shi ma akwai falala cikin wallace falalan tarbiyan ya mace guda daya an ibn abbas an karo daga ibn abbas qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo yace man kanat lahu unza duk wanda yake da ya mace guda daya falam ya idha sai kuma bai binne ta da ranta ba inda mutanen jahiliya suke yi walam yuhinha kuma bai wulakanta ta ba walam yu'athir waladahu alaiha kuma bai fifita dansa namiji akan ta ba ina ba ta mu gane yani azubun mana bai fifita ayansa maza akan ita mace ba adkhalahu Allahu aljanna to Allah zai shiga da shi cikin aljanna shi ma rawahu Abu Dawud haka na kuma yace wa an fadl man qama bi tarbiyati ibnatain haka kuma ga mai da falalan wanda ya tashi da tarbiyan yara mata biyu an ukhtain ko kuma yar uwa guda biyu ko da ba yaranka bane yar uwanka guda biyu mata yarwi Anas ibn Malik yaro ta cewa fa yakul yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ala binatain duk wanda ya dauki nauyi da wainiyan mata guda biyu au salatan ko kuma guda uku au ukhtain ko kuma yar uwa guda biyu au salatan ko kuma guda uku hatta yabni ina ba ta mu gane wato hatta yabni har su wadatu daga gare shi shine mana yabni mana har su masu girma su wadatu daga kulawansa au ya mutu anhunna ko kuma ya mutu wato shi ya mutu ya bar su kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain manzo Allah ce wanda yayi wannan da ni da shi zamu kasance a cikin aljanna kamar haka wa ashara bi usbu'ihi alwusta wallati taliha kuma mun zale yayi nuni da wato yatsunsa na tsakiya da kuma wanda yake binta shine wannan malate yabni wannan kalmar yabna cikin hadisin yani tastadni alwahidatu minhunna an ri'ayati mana da daga cikin su ta wadatu daga kulawansa mana ta zama cewa ita ma ta ballaga har ta aure ba ta bukatar shi kuma yace qala ibn battal rahimahullah ibn battal yana cewa haqqun ala man sami'a hadha alhadith yace wato haƙƙi ne akan duk wanda ya ji wannan hadisi ayi an ya'mala bihi to yayi aiki da shi li yakuna rafiqun nabi fil janna domin ya zama to yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna wala manzilatan fil akhirati afdal min zalik babu wani matsayi a cikin lahira wanda yafi irin wannan matsayi saboda haka in ka saurari wannan hadisin gaji ka fahimce ta to ya kamata kai kokari kai aiki da wannan hadisin ka kula da tarbiyar yaranka mata ko kuma yar uwanka mata za mu tsaya nan insha Allah ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan sa inda kuma kai kuskure Allah ya fi mana Allah kara mana fahimta addini wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta kuma tambaya sai mu bada amsa kafin mu yi sallah bana gaskiya bana da lokacin sai ba da irin wannan shawara shawaran da likitoci suke badawa shine ya zama to kasta dinga kwanciya kullu kawai tana kwance ba ta wani motsa jikinta ina ba ta gane ana bukata ta dinga exercise na idan ciki ya girma wannan yana kawo sauki wurin haihuwa ina ba ta amma ba wai da zota dauki pocket da cika da ruwa da daura akan ta ba fa wannan aikin ake rufa mana ta dinga yawa ta irin tana tafiya tana motsa jikinta amma ba wai tai aiki mai nauyi ko kuma aikin wahala ba Family planning, na. Yawa, haka ne, ya yi kyau da kai wannan, ya kamata an kara bayani a wurin ina na shafa bayani ba. family plan menene hukuncin family plan a musulunci na farko bai halalta haramu ne mutum ya sha magani ko a yi masa wani aiki a jikinsa wanda zai hana shi haihuwa gabaki daya ina wata mun gane mace ko namiji su je asibiti a yi mata ko a yi mashi operation a hana shi haihuwa gabaki daya ko a hana sa haihuwa gabaki daya wannan haramu ne sai dai idan ya zama to likitoci kwararru sun tabbatar da cewa haihuwa zai cutar da mace ina fata mun gane zai iya jawo ta rasa ranta ko wani abu haka to a wannan yanayin shine ya halatta mutum ya yi irin wannan family planning ina fata mun fahimci wannan ma'ana irin family planning da zai hana haihuwa gabaki daya wannan haramu ne sai da lalura to amma irin family planning wanda zai hana haihuwa zuwa ga wani lokaci kamar irin wannan implant da mata suke sawa kaga iya shekara uku ne galibi wanda na sani ko kuma ta sha wani kwayan da wani maganin da ba za ta dauki ciki ba idan kuma tana so ta dauki ciki ba za ta sha wani maganin ba akwai su da iri-iri da ake yi a irin wannan magana mafi rinjaye shine ba haramu ba ne ina ba za mu gane ba haramu ba ne dalilin akan haka shine sahabbai a zamaninsu sun kasance suna wani abin da ake kira al'azl ko uzul menene uzul wale ta menene to kun ji abin da ke fara ko yawa ni ba zan ci da hausa ba ana mutum ya rasu da matansa idan ya zo gab da take wani tsaya irin a zakarinsa wanda shi ne ma'ana al'azl ba zan ci da hausa ba yawa to da kwana shi ne al'azl to wannan abun ka gane malamu sun kiyasta akan cewa kaga suna wannan abun ne saboda suna so su hana haihuwa ina wata magana saboda da haka malamu suka kiyasta suka ce ya halatta mace ta sha wani magani ko ta yi wannan implant zuwa wani lokaci dan ta hana haihuwa daga baya kuma ita zo za ta iya samun haihuwa wannan shine takaitaccen bayani akan abin da ya shafi kwamin dan wallahi ta'ala alim waya ku wani ayi daga magana na yawa aure yaran mu mata su kula da tarbiyyansu zinace ya yawa wannan abu kuma haramu ne ba kyau yana jawo bala'i da fitina cikin al'umma haka da kuma kamata malamai asali ba komai ba ne idan an zo aure kawai ya aure haka amma saboda irin wannan abubuwa da suke faruwa ba laifi ba da malamai su duka tambaya in za su daura ma mutane aure yarinyar cikinta mahaifarta lafiya don ba komai a ciki kafin a daura aure yana da kyau a yi wannan cikin gaskiya domin kada a zo a yi wannan ina wata magana ba laifi ba ne a shari'ance shari'a ta yarda da cewa mace za ta iya haihu bayan aure da wata shida wannan shine mafi karancin lokacin da mace za ta iya dauki ciki ta haihu shari'a ta yarda da irin wannan ina fata ba saboda ba abin aibi ba ne idan mace ta aure ta haihu bayan wata shida shari'a ta yarda to amma idan yayi kasa da haka to gaskiya shari'a ba ta yarda da irin wannan haihuwan ba ina fata mun gane jawab ba tare da irin wannan aro ba to aure da ciki menene hukuncin aure da ciki malamu sai sabani akan wannan mas'alan ina ba ta gane malikiya wannan shine mazhabin mu anan suna gani cewa wannan auren haramu ne ina ba ta gane haramu ne ayi aure a auren da mace tana da ciki me yasa ko da duk sanda aka sadu da mace tana da ciki ko kuma tare da mutum kuma to dole sai ta yi istibra ina ba ta gane dole sai ta yi istibra mana dole sai ta zauna ta yi kamar idda jiran ina ba ta wanda da malamu sai sabani iya lokacin nawa ne za ta yi wannan istibra ko kuma suka ce wata uku ko kuma jini uku ko kuma malamu kuma suka ce jini guda daya akwai sabani to a muhim dai dole sai ta yi istibra kafin a daura mata aure inda mace ta taba jina ina ba ta koraka idan ba ta yi wannan istibra'in ba ina ba ta gane aka daura mata aure to babu aure a wannan lokaci ina ba ta gane kamar da mace da take cikin idda bai halatta a yi mata aure ba sai har ta gama idda ina ba ta gane koraka a wurin malikiya babu aure gaba gida sannan irin wannan auren dole a raba su sannan kuma har abada ma ba ba aure sakar su ba wanda shine ra'ayin malikiya suna kafa hujja da wannan kiyasi akan mace da take idda sannan kuma an samu an taba samu wani asar daga wurin Umar da yayyanke irin wannan hukunci ina ba ta magana saboda wannan shine ra'ayin malikiya to amma shafi'iyya to suna gani cewa ba komai bane za a iya ma mace aure ko da tana da ciki ina ba ta magana su kuma suna gani cewa saboda me dalilin su shine aure a musulunci tana da sharuda akwai sharuda akwai rukunoni akwai abubuwa da suke wajibi da sauransu a cikin wannan abubuwa gabaki da babu inda aka ambaci ciki ko rashin ciki a cikin su ina ba ta magana ai kun san sharudan aure ko idan mutum akwai wali akwai shahidu akwai akadin akwai menene da sauransu to kaga a irin wannan babu inda aka ambaci cewa idan mutum matan ba ta da ciki babu wannan abu a haka to kaga suna gani aure wato contract ne akadi ne kuma ka idan shurud na wannan akadi ya shiga to akadin ya zama tsara ta inganta wannan ciki sai mu nemi mata wani hukunci da ma amma asalin akadin auren ba abu da ya same ta wannan shine fahimtar shafi'iyya ala kulli hal shawara ne akan wannan matsalar shine idan dai an sani cewa mace tana da ciki kafin aure to bai kamata ayi auren ba ya kamata ayi aiki da mazhabin malikiya dan mu fita daga sabani ina wata magana in dai ana da sani bai kamata kuma ya zama to an sani kuma a tsoye ba ina wata magana idan iyaye suka san cewa ƴar su tana da ciki to su fara su dinkisa wannan auren ina wata magana don a fita daga wannan sabani amma idan ba sani ba misali ba sani ba kuma har haka daura aure to babu laifi ayi aiki da mazhabin shafi'iyya ina fata magana ba sai an raba wannan auren ba za a iya bar wannan auren kuma su ci gaba da zaman su su yi tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya yafe mana gabaki da wallahu ta'ala ala na
dan
an go wannan waje da ake yi abu ne na zamani wanda babu shi a zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to raka babu wani hadisi akan wannan matsala babu kuma wani aya akan wannan matsala ina ba ta magana matsala ce ijtihadiyya a wannan zamani aka same ta malaman sun yi ijtihadi akan wannan matsalan kuma an samu sabana cikin malamai ina wata magana daga cikin malamai akwai wanda suke gani cewa bai kamata a yi wannan abun ba wannan shine ra'ayin Sheikh Bin Baz har ya rasu yana ganin bai kamata a ji a yi wani waji ba saboda yana ganin wannan yana kore tawakkali ina wata magana ya kamata ne kawai su yi tawakkali ga Allah subhanahu wataala a yi aure Allah subhanahu wataala shi ke kaddara cuta shine saboda ka idan Allah bai kaddara cuta ba bayan da za a yi a samu cuta ina wata magana ina da wani aboki SS ne amma kuma ya fi ni karfi ya fi ni lafiya ma ana kwarakwa ana son haka saboda haka Allah ne kawai su tawakkali ga Allah su je su yi aure ba sai su yi wannan abun ba to amma mu da yawa daga cikin malamai suna gani ba ko ba laifi bane a je a yi wannan gwaji ina ba ta magana saboda me yana daga cikin wato ittikhadul asbab ne kawai duk daukan sababi ne na kare juna daga cuta ina ba ta magana tunda manzo Allah ya ce la darara wala dirar ko haka bane ba cuta ba cutarwa saboda haka ba laifi bane da an dauki matakai dan nisantan cuta ina ba ta magana saboda haka da yawa daga cikin malamai suna gani ba laifi bane wannan shine fatawan mai sahihi cikin sunna mun kan wannan kaza ga wannan shine ra'ayin sa sannan kuma ya haka to malamai da suka tafi akan wannan ra'ayi saboda haka ba laifi bane a je a yi wannan gwajin kafin aure ina fata mun gane to amma idan ba yi ba har aka yi aure ina fata mun gane aka zo ko da kwanan nan akwai wani case da ya faru wani mutum ya zo wurina sun je asibiti da matan shi aka gwada su aka ce shi AS matan shi AS shikenan kuma matan sai dole ya sake ta kawai ita ba za ta cigaba da zama da jiwa da me ba ta so ta yi aihu da shi saboda tana tsoro in so aihu za ta haifa SS wannan kuma jahilci ne saboda me ko a likitance idan mutum da matansa dukan su biyu SS ne abinda likita menene da ake cewa likita likitoci suka cewa suka ce shi da me idan suka haifi yara hudu uku ba za su samu SS ba daya ne kawai zai zama to SS ina ba ta magana likita likitoci sun ce za su haifi AAAA guda biyu, za su haifi AA guda daya, AS guda biyu, sannan kuma SS guda daya. Sau daga don me za su nemi kawai a raba aure, saboda zai yi su haifi SS wanda kuma ba ta sani ba. Zai yi su haifi yara uku a jere dukansu ba SS ba. Idan suka haifi yara uku, zai su tsaya a wurin misali. Ina kwata muka, sau daga da ya kamata ta nace dole sai ta raba auren ba, babu nasiha da bai mata ba, na yi duk wajen duniya nan ba ta yarda ba. Wallahi wannan last week nan kawai aka raba aure, just last week nan aka raba aure, ba inda ban yi da su ba har na da yara ne. Kuma a waya na yi ta masa nasiha, mutum ya zo ce zai gaice ni gidan shi in zo haɗu da ita, sai ce in na saka gidansu sai ta zuwa mun ruwan zafi sai na kiwa. Saboda haka raba aure, saboda haka bai kamata a yi wannan ba, ya kamata kafin a yi idan an je an yi ba laifi, amma idan ba yi ba daga ba aka zo aka samu ASAS bai kamata a raba aure saboda wannan ba, ina fata muka ne. Amma idan ASAS ne shi ma dai bai kamata ba, amma in suka raba aure saboda wannan ba laifi ba ne, saboda tabbas ASAS ne za su haifi ASAS. Allah ya kiyaye mu daga irin wannan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allah ta'ala ya saka wa mana kuma ya amfana mu da ilimin ka. Abinda muka saurara na rediyo ta Allah ta ba shi nasara.